Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashi kai tsaye ta gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, duka zangon FM. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masare assalamu alaikum barkamu da haka yanzu ma dai ni ne Ladan Ibrahim Aiwata da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin wannan shirin za ku cewa kungiyar Kato da Gora dake jihar Borno sun ce sun himmatu da aiki yanzu hurjanjan fiye da da kana ku cewa majalisar wakilan Najeriya na aiki kasarika akan kasafin kudin Najeriya kana kuma ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan matakin da jami'ar APC ta ce ta dauka game da janye baya tallafi na naira 2500 ko ya kuke kallon wannan alƙawari za ku kira mu akan lambar da kuka saba kiran mu kullun 202 205 2655 amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya
jama'a masu sauraro barkamu da warhaka ƴan takarar kujerar shugabancin Amurka sun maida hankali yanzu ga makonni biyu masu zuwa bayan murnar nasarorin da suka samu a zaben da aka yi jiya Talata. A zaben na makonni biyu da za a yi, yankuna da dama za su gudanar da zabukansu na fidda gwani wanda ta yiwu ya rage yawan ƴan takarar da suka rage. Hillary Clinton da wato ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican sun ƙara jaddada matsayinsu na jagaba a ƙoƙarin neman zamowa ƴan takarar shugaban ƙasa Amurka na jam'iyyinsu a bayan da suka sami manyan nasarori a wasu muhimman jihohi da suka jefa ƙuri'un tsayar da ƴan takararsu a jiya Talata. Ga ƴan jam'iyyar Democrat kuma babban abu a gabansu shine zaben fidda gwani wanda za a yi a Michigan. Jiha mafi yawan al'umma wadda ita kadai ke samar da wakilai 148 masu zaben shugaban kasa a wato a babban taron jam'iyya wanda za a yi a watan Yuli. Jihar ta Michigan kuma na da wakilai fiye da 10 da dan takara ke bukata don zamowa dan takarar kujerar shugaban kasa.
Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ba tare da wata hamayya ba ya amince da kudirin sanya sabbin takunkumai masu tsaurin gaske akan Koriya ta Arewa a yau Laraba. Saboda shirin ta na mallakan makaman nuclear da makamai masu linzami, Koriya ta Arewa ce kadai kasa ɗaya tak a fadin duniya da ta taba gwajin makaman nuclear a wannan karni na 21. Ba ma gwaji ɗaya ta gudanar ba amma har sau hudu a cewar jakadiya Samantha Power bayan da kwamitin ya gama jefa kuri'a. Ms. Power ta kuma ce Koriya ta Arewa ta daɗe tana maida hankali akan shirinta na makaman nuclear da na makamai masu linzami. Maimakon ta maida hankali akan bukatun ƴan kasarta, kusan dukkan albarkatun kasar nata na tafiya ne wajen neman mallakan makaman nuclear ka'in da na'in ne kawai. Jeff Rohr da kudirin martani ne akan gwajin makaman nuclear da harbin makamai masu linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba ne wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta girgiza tsibirin Sumatra da ke ƙasar Indonesia, abinda ya sa har aka yi kashedi a kan yiwuwar ambaliyar tsunami. Amma lokacin da ake gani wannan bala'in ka iya faruwa ya wuce ba tare da an samu wani mummunan rahoto ba. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambaci wani jami'i a cibiyar bincike da kai ɗauki da ke Jakarta na cewa akwai waɗanda suka mutu amma babu wani takamaiman bayani daga tsibirin na Sumatra ya zuwa daren yau. Rahotanni daga birnin Padang da wasu wurare da girgizar ta taɓa sun ce mazauna garin da suka tsorata sun ƙauracewa gidajensu amma hankali ya kwanta ya zuwa daren yau. Birnin Padang ya taɓa rasa ɗaruruwan mutane da kuma wasu da suka jikkata sanadiyyar wata girgizar ƙasa da ta faru shekaru 6 da suka wuce. Yawancin wuraren da girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.8 ta shafa sun taɓa fuskantar bala'in ambaliyar tsunami wadda ya faru a watan Disamba shekarar 2004 wadda kuma ta laƙume rayukan ɗimbin mutane daga ƙasashe da yawa. Wancan karan ma wata gagarumar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 9.1 ce ta haddasa ambaliyar ta tsunami, girgiza mafi ƙarfi da aka taɓa gani a cikin shekarun da suka wuce.
A yau Laraba, mazauna garin Kurdawa na Cizre da ke Turkiyya suka koma garinsu, amma kuma dai sun iske dukkan gidajensu a lalace bayan da gwamnatin ƙasar ta dage ta ɗage dogar hana fita ta sa'o'i 24 da aka kwashe wata guda ana yi. Turkiya ta sha kai har-hare akan haramtaccen kungiyar Kurdawa ta PKK a kudu maso gabashin kasar tun watan Yulin bara. Haka kuma an rufe wasu birane da dokar ta hana fita. Shugaba Recep Erdogan ya dauki alwashin cewa zai ci gaba da daukar wannan matakin har sai sun ci nasara akan yan bindigar a garin na Cizre. Dokar hana fita ta sa'o'i 24 da aka sanya ta fara aiki ne a watan Disamban shekarun ta gabata, amma da karfe 7 da rabi na yamma zuwa karfe 5 aka sassauta. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Kungiyar nan ta kato da gora da ke jihar Borno ta ce tana ƙara samun nasarori a ayyukanta fiye da da. Shugaban kungiyar Jafar Lawal ne ya yi wa wakilin Haruna Dauda biyu ƙarin bayani a cikin hirar da suka yi kamar haka.
Kasan zamani kuma ya canja, kuma sun ga yaran nan irin kayan hannunsu ne gare su ga yaran nan. To yanzu sun samu kaya latest kenan na zamani wanda suke yakan yaran nan da su yanzu. Yaran ma suna tsoron su doso su sai dai yanzu su doshi.
To chairman, akwai wannan batu da ake yi musamman ma nazargi da ake cewa akwai yaran ku da suka hada baki da wasu su shigo da shanu zuwa kwata. Ya garken wannan batu yake ne? Wanda har yake garke kasuwar.
A hakikan Allah kasan hukuma ya yi intelligence, ya yi SS, ya yi CID, kuma akwai CID duk sun yi aiki kuma sun ga gaskiyar lamari haka ne. Dan ni ba zan ce ba a yi ba ana yi. Saboda section din ba section ina ba, amma duk wanda na tambaya zai ce mun ana yi. Kuma hakikan Allah nakan iya bawa masu dabbobi hakuri. Wallahi wallahi tsayar da aka yi kasuwan shanun nan mun samu ci gaba fiye da yanda kake tsammani. Dan Boko Haram suna bunkasa ga shanu, zubar da rayuka su shigo da shanu, suna ba ejen nasu zo su sayar kuma su ya musu abinci su kai. Amma sai wanda yake aiki da mu zai san wannan abu. Kasan wani zai ce an hana shi kasuwa, ana ci mai bashi bane. Wallahi Boko Haram suna samun karfi ga wannan abu hakikan Allah.
Kukura gani kamar rufe wannan kasuwa da kuma hana yanka da aka yi zai taimaka wajen kawo ƙarshen wannan rigingimu?
To zai tallafa tunda yanzu ma na ga ya tallafa, amma za mu hana shanaye shigowa sai dai za mu roki hukuma ko za ta iya ta bari a shigo da ta wani hanya daban wanda mun san wani gari lafiya ne wanda za a dauko hukuma ta san da shigowansu. Amma wanda take zuwa kamar gefen banki, Bama, Gamboru, Manguno, wayannan duk zamu hakura da shigowanta. Dan gaskiya duk wanda yake shigowa ta wannan dajin nan da su gaskiya yawanci kayan Boko Haram ne hakikan Allah.
Kai ga zan ce ma kai ka asasa wannan kungiya na ko kuma zan ce wannan kafa da ake kira Sibilan JT ba nan jihar Borno, kamar me baka kwarin gwiwan fito da wannan har ka fara tinkaran wannan yayan kungiyar Boko Haram kai tsaye ne?
A gaskiya ni abin da yasa ne na fara kama su, yawanci kuma kun san ɗan uwan mu ne, kannen mu ne da yayun mu da soja biyu da mafol daya sunan shi Dauda. Muka taho muna tsayuwa muka ce wanda Aris da yazo fita da gudu sai harbi dayan akai, sai muka ga magazin uku a jikin nashi, muka daga keke nafet din muka gani. Tun anan nace to dan Allah jama'an Borno mu tashi mu tallafa wannan aikin, ba zai yi ga mutan kadai ba.
Tun daga nan ka fara samun goyen baya kenan?
Goyen baya wa ina yau kimanin shekara 4 da wani abu kenan.
A can jihar Niger ko wakilin sashen Hausa ne Mustapha Nasir Batsari ya tattauna da wani dan majalisar wakilan Najeriya akan dokan kasafin kuɗi wanda ya ce wato majalisar tana iya bakin kokarinta. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A halin da ake ciki kuma majalisar wakilan Najeriya ta ce tana aiki tukuru akan kasafin kuɗin shekara ta 2016 da ke gabanta a halin yanzu, inji ɗan majalisar wakilan Honorable Shehu Sale Rijau.
Muna aiki akan wannan kasafin kuɗin bana, kuma ina tabbatar maka da ikon Allah 14 zuwa 15 ga watan uku za mu miƙa wannan budget ga shugaban kasa ya sa hannu duniya zama doka. Muna nan muna aiki. Abinda mutane ba su gane ba shine ba za a kawo abu haka kai a majalisa ba a ce a tura, dole sai mun duba mun gani yaya yake. Kuma kowa ne ya sani lokacin da shugaban kasa ya tura wannan budget, daga baya ana hadin budget ya bace. To mun samu labarin masu son rai waɗanda ba su san ci gaban wannan kasa sun dauke wannan budget din sun zo sun cancanza wasu abubuwa daga ciki saboda haka mu kuma mun gano wannan ina tabbatar maka abu wannan budget da aka gani akwai inda muka ga cewa kuɗi na ajiba a sa shi a ko ina ba to kaga irin wannan in ba don majalisa ba ta duna tana aiki ta gano da ya za a yi sai a je a sa kuɗi kuma a ce an cinye ba aikin komai ba.
A yanzu dai ƴan Najeriya na ci gaba da zaman jiran fara aiki da kasafin kuɗin na shugaba Muhammadu Buhari da ake cike da fatan zai tabo jin dadin rayuwar talakawan Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zannana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To, ma da lamun samu kira na harko daga Dutse babban birnin jihar Jigawa. Waye yake magana daga Dutse? Wa alaikum salam. Amma dai ka shi rage rediyon ka don Allah, ina jin murya na rage rediyon ka don Allah.
Okay.
To ja mu je. Wa ke magana?
Kana magana da Shehu Dariya daga Dutse jihar Jigawa.
To Shehu, me ra'ayinka game da wannan mataki da jami'ar APC ta dauka?
Eh, ai wannan matakin da su dauka dama kori ne kuma sun san ba za su yi cika ba.
To me yasa ka ce haka?
Eh to ai suka faɗi har yanzu ba wanda suka cika.
To Mallam Shehu, ra'ayinka kenan. Yanzu bari mu je daura. Mun gode da wannan ra'ayin naka. Waye daga daura?
Assalamu alaikum, amin lafiya.
Wa alaikum salam, wace magana?
Yawa, mu ba ka bakin hotel Elali ne daga nan cikin garin Zangon Daura.
To, Zangon Daura.
Dangane da wannan mataki da jami'ar PDP ta dauka a gaskiya.
Wayo, layin na dauran ya yanke, amma har yanzu dai ba mu fita cikin dauran ba. Waye mun samu wani kira daga dauran harwaye, wane ne daga daura?
Muhammad Musbawo ne daga Zangon Daura.
To Malam Musbawo, me ra'ayinka game da wannan batu?
A hakikanin gaskiya dama maganan cewa za a ba da 5,500 ga jama'a wannan da ya yi baka.
Me yasa ka ce haka? Ba ganin taimakawa ma mutane za a yi?
A wannan ai maimakon a ɗauki kuɗi a ba mutane, kamata a fito da waɗansu hanyoyi wanda mutanen za su yi aiki domin su samu, shi ne abin da ya kamata.
To ba ganin 5,500 din zai taimaka shi ma wani taimako ne?
Eka hakikanin gaskiya 5,500 za ta taimaka, amma 5,500 a wata ai ba za ta taimaka shi yadda yake mutum ya kamata ya je aiki ya samu abin da ya kamata a watan ba.
To mun gode Malam Musbawo, bari mu je Port Harcourt kuma. Waye daga Port Harcourt?
Oh Malam Laden, kana tare da Salisu Mai Dabino daga Port Harcourt.
To Salisu Mai Dabino, na hankalin kai karkata game da wannan batu.
To alhamdulillah, wannan mataki da suka dauka yayi daidai Mallam Ladan.
To me ye hujjanka?
To mai yiwa dama inda an ce za a rinka ba mutane 5,500 ba duk ba lalle ne a ce kowa ya koyi mutane wanda ya kamata su samu kuɗin nan sun same shi. Da haka nan ƙara ayyuka da shi yadda kowa ne ko mun talaka ko daga wani irin ƙauye take za ka samu ƙaruwa da wannan da za a ba mutane 5,500. Sun dai an ce za a ba su ba kowa ne zai same su ba dama.
To madalla, mun gode.
Allah ya taimaka aiki da su alhamdulillah.
Kwarai, mun gode Mallam Salisu Mai Dabino. Yanzu bari mu je Zamfara. Waye a jihar Zamfara?
Alhaji Lawali ɗaki takwas.
To Alhaji Lawali, ɗan rage rediyon ka da Allah. Ina ga lambar Lawali lambar lawali ta tsinki. Ka ci gaba da kokari, bari mu je Katsina. Waye daga Katsina?
Alhaji Kasim ne, Aliyu.
To Alhaji Kasim, na hankalin kai karkata game da wannan batu.
Ni wannan kuɗi hankali ya karkata ka a ba da su, a dai yadda ake yin masana'antu a yi masana'antu a ɗauki matasa.
Ka ba, amma su ma taimako ne. Me yasa ka ce ka a ba da su?
Saboda waɗannan kuɗi suna ƙara lalata fasaha. Suna sa su sun sami waɗannan kuɗi shaya-shaya suke da su. Dan gwamnatin baya ta yi wannan kuma ba ga ingancin su ba.
To, mun gode Malam Kasimu daga Katsina, bari mu je Kaura kuma. Waye daga Kaura?
Taura.
Oh, Taura. Taura a Kano kenan.
Baban nan ne daga Taura.
To, baban nan, me ra'ayinka?
Yanzu abin da ya fi ra'ayina a kai. Wannan tsari da aka yi kawai na fasa ba da 5,500 ɗin wannan ya yi daidai.
Mene ne hujjanka?
Yawa, hujja ta a nan saboda in an tashi ba ruwa to dama ba zai yiwu a ce kowa da kowa zai samu ba. In aka ba wani.
Kana ganin kowa ba zai samu ba?
Zai wahala kowa a ce ya iya samu gaba ɗaya.
Amma an riga kila sun tsara yadda za a yi.
Eh to haka inda in zai yi a ce zai samu kowa da.
To
amma in dai wani zai samu wani ba zai samu ba. To gara kawai rahiyinsa ma ya fi sauki.
Ra'ayin baban nan kenan daga Taura a jihar Kano. To mun gode baban nan.
Yawwa madalla.
Kuna to muna jigawa, mun samu kira daga jigawa. Waye daga jigawa? Wane ne daga jigawa? Ayya, ina ganin layin jigawa ma layin na muna tutsu. Jigawa ma ya tsinke shi ma. To muna da sa. To ga mun shiga Jamhuriyar Nijar. Waye daga Jamhuriyar Nijar?
Muhammad Sani ne, kun yi lafiya?
Lafiya, Allah Muhammad Sani.
To madalla ya al'amura.
Alhamdulillah, me ra'ayinka game da wannan batu?
Gaskiya ne dai a ganina a matasan nan da za a taimaka musu yana da amfani gaskiya a taimaka musu saboda in aka ce za a.
Oh, layin Muhammad Sani ma ya tsinke ina jin. Muna da matsala da wayan tangaraho din. To muna dan sauran dan lokaci kaɗan. Kuna kiran mu ne kuna bayyana muna ra'ayoyinku akan janye tallafin 5,000 da jami'ar APC ta yi wanda ta ci da. To yanzu mun samu Filato. Wane ne daga jihar Filato? Mun samu kira daga jihar Filato. Waye daga jihar Filato?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To daga karamar hukumar Wase a cikin garin Wase, unguwar Danmuran jihar Filato, suna na Malam Ladan, muna maka fatan alheri.
To godiya nake. To mun gaisuwa da fatan alheri.
Abdulrahman Amwase yake unguwar Danmuran.
To Abdulrahman me ra'ayinka?
To masha Allah, hakika wannan maudu'in da kuka bayar matuka yana da mahimmanci. Ka san masu iya magana sun ce hannun da ya kirgari ba. Wani rana fashi yake
ga faduwa.
Wato, abin lura a nan shi ne ya kamata kira na ga shuwagabanni game da cewa a rika sara ana duba bakin gatari don kada a tura wani rana mu tura motar da za ta.
Menene ra'ayinka? A baya ko ka a baya?
Har ga Allah, shugabanni mun zaɓe ku ne a kanmu kuma na aiki. Mu ba ma son mu rika samun korafi daga ɓangaren adara ko kwa ɓangaren al'umma. Kasancewar hakan zai iya kawo saɓani ko kwa ruɗani ga al'umma cikin rashin fahimta.
Mun gode Abdulrahman Anwase. Bari mu je Kagaran cikin jihar Naija. Waye daga Kagara?
Ne Ɗanlami Joja daga Kagara, jihar Neja.
To Ɗanlami, me ra'ayinka game da wannan batu?
To ra'ayina da nake da shi a halin gaskiya janyar 5,000 nan ya yi daidai. Abinda muke fata gwamnatin tarayya, in dai damina aka shiga damina, a kawo mu talakawar taki da maganin feshi, shi ne muke bukata a gwamnatin Buhari.
To Malam Ɗanlami, mun ji naka ra'ayin. Bari mu je Yobe to kuma, shi ma mu ji nashi. Waye daga Yobe?
Turare daga FISA Local Government a garin Kerem.
To, me ra'ayinka?
Ni ra'ayina gaskiya ban ji dadin janye wannan tallafin kudin ba to me yasa Baba Buhari ya san ba zai iya yi wannan ba kuma ya kwadaitar da mu muna tsammani za mu samu wannan 2500 din amma abin ya kasance wai mun ji an janye shi
to ra'ayinka kenan to yayi
ra'ayina
to mun gode kwarai da wannan kira na yobe ne kuma ka kawo karshen kirai kiran da zamu iya dauka goye ma rana ce dan bude layukan mu da wani maudu'i na daban ana iya kira mun gode to madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
sabon ministan wasanni na kasar Ghana Millatin Van der Pol ya gargaɗi jami'an hukumar kwallon kafa da kowa ya yi damara saboda a shirye yake ya yi aiki kuma ya tabbatar musu da cewa yana da cikakken masaniya akan abubuwa da suke faruwa a hukumar da alamar da ministan wanda tsohon dan jarida ne akan wasanni ya yi aniyar sa kafar wando daya da jami'an hukumar kwallon kafa ta Ghana saboda irin bayanansa na cikin wannan lokaci da yake bayyana dabarunsa sabon ministan kuma wakilin mazabar Ododio a majalisar dokoki ya ce zai zauna da jami'an hukumar ne cikin lumana amma dai idan suka ki bashi hadin kai to nan ne fa zai dauki tsauraran matakai babban kotin Ghana Black Stars Avram Grant yana nan kan hanyarsa zuwa kasar Ghana daga kasar Burtaniya don shirya yan wasan sa su yi wasan shiga gasar cin kofin Africa ta shekarar 2017 tare da kasar Mozambique a sabon mako tun watan Disamban bare ne dan asalin kasar Isra'ila ya je kasar Burtaniya bayan hutun wata daya da hukumar kwallon kafa ta bashi zama da Avram Grant yake ci gaba da yi a kasar Burtaniya na zama babban abin damuwa ga wasu yan Ghana wadanda suke bayyana damuwar su akan shafukan zumunta kamar yadda wata kafar yada labarai ta Sky Sports ta bayyana a wata wasiƙa mai dauke da hannun matabakin shugaban hukumar kwallon kafa ta GFA Isaac Ado wasiƙa ta ce zama Avram Grant a kasar waje yana zama babban damuwa ga hukumar A Najeriya kuwa jijiyoyin wuya ne ke tashi tsakanin hukumar NFF da babban kotin Super Eagles Sunday Olise inda lauyansa yake barazanan kawo hukumar kwallon kafa ta Najeriya zuwa kotu akan biyan albashi na Sunday Olise sai dai hukumar ta NFF ta maida abin ba'a cacar baki tsakanin Sunday Olise da hukumar NFF shine yayin sanadiyar murabus da kotin yayi kai tsaye akan aikin sa na horar da Super Eagles hukumar ta ce tuni Sunday Olise ya karbi kudin sa da ya kai naira miliyan 20 kafin ya aje aikin sa a ƙarshen mako amma kuwa lauyan na Sunday Olise ya ce ya ba hukumar nan da awa 48 da ta janye wannan batu cewa Olise ya karbi kudin sa kafin ya bar aiki amma kuwa shi shugaban sashen sadarwa na hukumar NFF Adimola Olajire ya ce wannan barazana ce kawai saboda su dai suna da cikakken shaida cewa Olise ya karbi kudin sa sannan ya bar aiki A wata sabuwa kuma hukumar NFF ta bayyana shirye-shiryen da take yi don fafatawa da kasar Egypt a cikin wannan wata a karawar shiga gasar cin kofin Africa ta shekarar 2017 da za a yi a kasar Gabon. Najeriya za ta amshi bakoncin Egypt ne a jihar Kaduna a ranar 26 ga wannan watan Maris. Sannan bayan kwanaki uku Najeriya za ta bakonci birnin Cairo don yin wasa na biyu. Tsohon shugaban hukumar kwallon kafan Turai Michel Platini ya daukaka kara zuwa kotun wasanni ta duniya dangane da dakatarwa da aka yi masa daga shiga harkokin wasanni shekaru 6 an dai dakatar da Platini ne tare da tsohon shugaban hukumar FIFA Sepp Blatter daga harkokin wasanni na tsawon shekaru 8 kowanne su bayan da aka same su da laifin bayarwa da karban na goro da ya kai fan miliyan 1.300 amma daga baya an rage musu wa'adin daga shekara 8 zuwa 6 sai dai Michel Platini yana neman a soke hukuncin baki daya a kansa
ga shari'ar murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka bayan ganawa da yayi kwana-kwana nan da ƴan majalisar sa ta tsaron ƙasa shugaba Barack Obama ya ce hanya daya da za a ci nasara mai dorewa kan kungiyar ISIL ita ce ta kawo ƙarshen tashin-tashina da yakin basasan da ya addabi Syria cikin shekaru 5 da suka gabata Shirin tsakai da wuta da kasashen Russia da Amurka da kungiyar kasa da kasa da ke goyon bayan Syria suka cimma a ranar 22 ga watan Fabrairu, wadda kuma ya fara aiki ranar 27, zakaran gwajin dafi ne, inji Ms. Obama. Ya ce idan waɗanda suka amince da shirin tsakai da wutar da gaske suke yi, za a gani domin akwai abubuwa da aka cimma. Ya ce abubuwan da aka cimma a Vienna a bayyane suke wato kafa gwamnatin wucin gadi da zai kunshi wakilan duk bangarorin da kafa sabuwar gwamnati da samar da sabon kundin tsarin mulki da yin ingantattun zabuka daga ƙarshe. Shugaba Obama ya amince akwai bambanci tsakanin matsayinsa da na Rasha da Iran, amma ya sake dagewa kan matsayinsa cewa ƙasar Siriya nan gaba ba za ta dama da Bashar al-Assad ba. Shugaba Barack Obama ya ci gaba da cewa a bayyane take bayan ya kwashi shekaru yana gudanar da yaƙi na rashin imani akan al'ummarsa da ya hada da gana masu azaba da jefa masu bama-bamai da matse su da jefa su cikin yunwa, yawancin 'yan Siriya ba za su daina faɗa ba har sai Bashar al-Assad ya bar mulki. Babu wata mafita da tafi kafa gwamnatin wucin gadi da ba za ta hada da Assad ba, ita ce hanya ɗaya tilo ta kawo ƙarshen yaƙi da kuma hada kawunan 'yan Siriya domin su yaƙi 'yan ta'adda. Shugaba Obama ya ce samun sulhu a siyasance yana nufin kawo ƙarshen yaƙi da zai ba duk ɓangarorin damar mayar da hankulansu kan rugurguza ƙungiyar ISIL. Dalili kenan da Amurka za ta yi duk iyakacin ƙoƙarinta ta faɗaɗa damar samun cin nasara kan kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe. A daidai wannan lokacin ina son sake bayyana cewa babu tsagaita wuta samsam da ƙungiyar ISIL. Mun ƙudiri aniyar ganin bayanta, in ji shugaban. Shugaba Obama ya lura ƙawancen da Amurka ke jagoranta da abokansu da ke cikin Siriya suna ci gaba da rage ƙungiyar ISIS a Siriya da Iraq. Wuraren da ISIL ta mallaka sun ragu matuƙa. An kashe shugabanninsu da dama, an rage shigowar sabbin mayaka daga ƙasashen waje, kana an datse hanyoyin da ƙungiyar ke samun kuɗin shiga. Yaƙi da ISIL zai ci gaba da zama mawuyaci, in ji shugaba Obama, ya ce, amma za mu ci gaba da yin amfani da wasu kafofin ikonmu kamar soji da leƙen asiri da diplomasiyya da tsaron cikin gida da tabbatar da doka da oda da kuma ƙarfafa al'ummarmu. Kuma na tabbata za mu samu galaba, a cewar shugaba Obama. Sharhin muryar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana a taƙaice.
‘Yan takarar kujerar shugabancin Amurka sun maida hankali yanzu ga makonni biyu masu zuwa bayan murnar nasarorin da suka samu a zaben da aka yi a jiya Talata. A zaben da za a yi nan da makonni biyu, yankuna da dama ne za su gudanar da waɗannan zaɓukan na fidda gwani, wanda ta yiwu ya rage yawan 'yan takarar da suka rage. A yau Laraba ne kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ba tare da wata hamayya ba ya amince da ƙudurin sanya sabbin takunkumai masu tsaurin gaske akan Koriya ta Arewa saboda shirinta na mallakar makaman nukiliya da makamai masu linzami. Koriya Arewa ita ce ƙasa ɗaya ta kafaɗin duniya da ta taɓa gwajin makaman nukiliya a wannan ƙarnin na 21, ba ma gwaji ɗaya ta gudanar ba har sau huɗu, a cewar jakadiya Samantha Power a lokacin da take jawabi a gaban kwamitin bayan da ya gama jefa ƙuri'a. A yau Laraba ne wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta girgiza tsibirin Sumatra da ke ƙasar Indonesia, abinda ya kai ga har aka yi kashedi a kan yiwuwar ambaliyar tsunami. Amma lokacin da ake gani bala'in zai iya faruwa ya wuce ba tare da an samu wani mummunan rahoto ba. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambaci wani jami'i a cibiyar da ke kai ɗauki da kuma bincike da ke Jakarta na cewa akwai waɗanda suka mutu.
Doma Adalla, da ta kaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki ko hadda shirin nan na Domin Iyali na Grace Alheri Abdu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Maryam Dauda ta taimaka min domin gabatar da shirin. Sai kuma Julie Creation wadda ta ba da umarni da injiniyanmu Cummins Jonah. Ni Lada Ibrahim ake cewa sai an jima ku.